من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبو دغوديا دنجنا دكراري كارا تبتا غ الله تعالى makajin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta abauta masa. Yau ma Allah madaukaki ya bamu ikon haduwa a wannan masallaci na Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar jirare a cikin garin Bauchi, kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan da wurin gudanar tafsirin Alkur'ani mai girma. Yau shine wuni na biyar a cikin watan Ramadan. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذو قيادة اليهود الأربعين ليلة، وأن لكم شين يقوم قوة بير شكرة المبين شاكرة أي كرجم ملاهية من أعرف الله تعالى إذا تلموا فدا ليلة لكم أي كرجم ليلة ذا متاشي التفسير مدمك قبطر أتكين سورة يونس آية تقوم شابيو أتكين وأن سورة من البركة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره وكأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
الله تعالى يأتي وإذا أنعمنا وإذا مس الإنسان الضر إذا هر cuta ta shafi wani dan adam, wani mutum cuta ta shafe shi, da'ana Allah ta'ala ta ce ya kira mu ya roke mu lidambihi akan gefen jikinsa yana kwance, aw qa'idan ko kuma ya roke mu a tsaye, aw qa'iman ko ya roke mu wato a zaune, aw qa'iman ko kuma ya roke mu a tsaye. Falamma kashafna anhu durra, lokacin da muka yaye masa ciwonsa muka yaye masa cutarsa, marra sai ya ci gaba da lamarinsa, ka allam ya da'una kamar ka ce dai bai taɓa roƙonmu ba, ila burrin masa zuwa ga wata cuta da ta shafe shi. Allah ta'ala ce kadhalika, kamar yadda muka ba ku labarin nan, kamar yadda muka ƙawata wa waɗannan mutanen, zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun, Allah ta'ala ce haka nan muke ƙawata wa maƙarnata abinda suke aikatawa, kullum sai su rinƙa ganinsa kamar mai kyau alhali ba mai kyau ba. Wato anan Allah madaukaki ya bada wata sura ne ta halin dan adam. Dan adam yadda yake duk lokacin da wata cuta, wani abu mai cutarwa ya same shi, to a lokacin sai koma zuwa ga Allah madaukaki. Zai roki Allah a kwance, ya roki Allah a zaune, ya roke shi a tsaye. Ma'ana a kowane hali za ka samu yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa suka ce lijambi ay ala jambihi, wato yana kwance a gefen jikinsa yana kishingide amma yana roƙon Allah. Aw qa'idan ko kuma yana zaune, aw qa'iman wato wani ya roƙi Allah madaukaki a kwance, wani ya roƙi Allah madaukaki a zaune, wani ya roƙi Allah a tsaye, ko kuma ma'ana a kowane hali ɗan adam ɗin yana roƙon Allah in ya samu kansa cikin cutuwa. A kwance yana roƙon Allah ya yaye masa, a zaune yana roƙon Allah ya yaye masa, haka nan a tsaye ma yana roƙon Allah subhanahu wataala ya yaye masa. Wannan ɗan adam da Allah maɗaukaki wato ya faɗa ba wani mutum ne ake nufinsa da shi, ake nufi da shi ba, a'a ana nufin dukkan jinsin ɗan adam haka yake. Galibi in ban da wanda Allah maɗaukaki ya toge su a wani wuri na daban amma dabi'a irin ta dan adam galibi haka yake faruwa duk lokacin da musiba ta same shi duk lokacin da bala'i ya same shi to a lokacin zai koma zuwa ga Allah madaukake dukufa ya ta roƙon Allah madaukake yana neman mafita amma lokacin da Allah ya yaye masa sai ya koma kamar bai taba roƙon Allah madaukake ya yaye masa wannan musibar da yake ciki ba haka dan adam yake haka Allah madaukake ya sufanta shi irin wannan ayoyin Allah madaukake ya ba mu labarin irin wato makamanciyar wannan ayar da irin halayya da dan adam yake ciki kamar yadda Allah madaukake ya faɗa ana a wani wuri ubangiji ta'ala yana cewa wa idza massa al-insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala lillahi andadan yudhillu an sabili qul tamatta' bi kufri qalilan innaka min ashabin nar Allah ta'ala yace wa idza massa al-insana dhurrun idan har wata cuta wani abu mai cutarwa ya samu dan adam da'a rabbahu muniban ilayhi a lokacin zai koma zuwa ga Allah yana ta roƙonsa kamar ka ce lokacin da yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya koma zuwa gare shi to ba zai manta da wannan ni'imar da Allah ya masa ya fitar da shi ba lokacin da ya fitar da shi wa idza massa al-insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi kuma idza khawwalahu ni'matan minhu amma lokacin da Allah madaukake masa ta goma shi da wata ni'imar sa nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl sai ya manta wanda yake roƙo din kafin a fitar da shi daga cikin wannan bala'i ma'ana sai ya manta da Allah haka kuma a wani wuri Allah madaukake ce fa idza massa al-insana dhurrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala inna ma utitu ala 'ilm bal hiya fitna walakinna aktharuhum la ya'lamun Allah ta'ala yace fa idza massa al-insana dhurrun lokacin da wata cuta ta samu dan adam da ana a lokacin da ya ci gaba da roƙon kuma idza kawwalnahu ni'matan minna amma lokacin da muka mayar masa gurbi da wata ni'ima muka cire masa wannan musibar da ta faɗe shi qala inna ma utitu ala ilmi indi sai ce wannan ni'imar da Allah madaukake ya bani saboda wani ilimi da yake da shi ne wata basira yake da shi yace ai saboda tsabar fasaha ta da dabara ta shi yasa na fita a cikin wannan yanayin da na samu kaina ba dan dabara ta kasuwanci ba da ba dan na iya kasuwanci ba da ban fita daga situation din da na samu kaina ba sai dauka sai wani dabara ta kala inna ma utitu ala ilm Allah ta'ala ce bal hiya fitna ba haka bane ba dabara ta bace ta fitar da shi jarraba wanda daga Allah madaukake da ya shiga cikin Allah jarraba shi yayi da ya fita a cikin ma Allah madaukake jarraba shi yayi shin dai dauki ni Maryam yadda ita zuwa ga mai ita Allah ko ba zai bayar da ita zuwa ga Allah to kaga wanda ya mayar zuwa ga Allah madaukake ya ci jarrabawa amma wanda mai mayar zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mai dauka dabara ta ce qala inna ma utitu ala ilm bal hiya fitna walakin aktharuhum la ya'lamun ubangi ta'ala yace da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba abinda zai nuna mana cewa wannan ba wani dan adam Allah madaukake ke nufi kwaya ɗaya ba saboda a wani wuri Allah madaukake ya kawo da siga ta mutane duka wa idza massa an-nasa dhurrun da'aw rabbahum munibina ilayhi thumma idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun yaqulu bima ataynahum Allah ta'ala yace wa idza massa an-nasa dhurrun lokacin da wata cuta wani abu mai cutarwa ya shafi mutane da'aw rabbahum sai su roƙi ubangijinsu munibina ilayhi suna masu komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma idza azaqahum minhu rahmatan amma duk lokacin da Allah madaukake ya yi musu rahama kuma ya yi musu jin daɗi ya fitar da su daga cikin waccan matsalar da suke ciki idza hum yushrikuna a lokacin kuma sai su koma suna yi wa Allah abokin tarayya wato wannan yana nuna kenan halayyar dan adam ne haka take dukkan dan adam in ban da wanda Allah madaukake ya yi musu gamdakatar ya cire su daga cikin waɗannan Allah ta'ala a wuri yana cewa wa idza an'amna 'alal insani aqraba wa na'a bi janibi wa idza massahu sharru fadud wa aynari wa idza an'amna 'alal insani Allah ta'ala yace idan muka yi ni'ima wa dan adam aqraba sai ya kauda kai wa na'a bi janibi sai ya koma gefe ma'ana sai ya nisanta da ubangijinsa ba zai nemi kusaci zuwa ga Allah madaukaki ba lokacin da aka yi masa ni'ima wa idza massahu sharru amma duk lokacin da wani sharri kuma ya same shi fa du du'a'in arid to lokacin na da tsananin addu'a za ka ga dagewa da addu'a wannan an ka duba za ka ga cewa galibin mutane haka suke idan mutum ya shiga cikin wahala zai koma zuwa ga Allah yace gabata mala a samu jikin addu'a ai kaza ya same ni a ce mu addu'a ya aika masallaci ya rubuta takarda dan Allah ya mana addu'a wani rashin lafiya ne ya dame ni wani kudi na ne suka matsale wani aiki ne ba a biya ni ba kullun kasuwanci ne duk wanda na kama sai in yi ta faduwa abubuwan duk sun rikice a'a an rike albashi na ne wanda duk aka gana ta rubuta a masallaci a sa mu cikin addu'a a sa mu cikin addu'a amma lokacin da mutum kuma ya samu waraka to a lokacin kuma sai ya manta da hidimar addinin Allah tabaraka ta'ala kaga a lokacin da ya shiga cikin musibar ya koma zuwa ga Allah ya koma neman gudunmawar addu'o'i ya roki Allah da kansa ya sa ƴan uwansa su masa ya sa a masallaci ai masa da liman da ladan da mamu kowa sai ya nemi addu'arsa lokacin da yake cikin wahala yake cikin kakanikai amma lokacin da ya samu ni'ima sai ya manta da waɗannan duka abubuwan duk misali ga masu neman mulki ai duk lokacin da mutum ya zuba jarinsa yana neman wata kujera to duk inda ka san ake neman addu'a zai nema duk inda ake neman addu'a zai bi da halattacciyar addu'a da haramtacciyar addu'a duka zai bukata mana hanyoyin da suka halatta a shari'a ka nemi a taimake ka da addu'a zai bi in hanyoyin ɗan tsubbu nema ya shiga nan ya fita nan duka zai yi amma lokacin da Allah maɗaukake ya bashi abin da yake nema kuma a lokacin sai ya manta da hidimar addinin Allah tabaraka wa ta'ala la'alla ma in an je masa neman gudunmawar wani aikin masallaci ko gyaran wata makaranta ka ga yana kunkuli kamar ba shi ne da ya zo ke kankan da kai yana neman a tashi addu'a da neman biyan buƙatarsa ba to shi ne Allah maɗaukake ke siffanta mana haka siffofin ɗan adam ɗin galibi suke a wani wuri Allah maɗaukake ya cire waɗanda suke masu imani masu aiki nagari masu haƙuri su kan ba irin wannan ce ɗabi'arsu ba walain azaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu layyusun kafur walain azaqnahu na'ma'a ba'da darra'a masadhu layaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu lafarihun faqur illa alladhina sabaru wa 'amilus salihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabeer ubangiji ta'ala yace dan adam yanda yake duk lokacin da muka dandana masa wata rahamar mu muka ba shi jin kai muka ji tausayinsa muka ni'imtar da shi sai muka kwace wannan ni'imar innahu layyusun kafur a lokacin da kaga yana kafirci a lokacin da kaga yana tsaye tsammani daga rahamar Allah madaukake amma Allah madaukake ce idan muka dandana masa ni'imar mu kuma lokacin da muka bashi wadata ya zama na cewa yana cikin jin dadi al'amura sun yi kyau ba kamar yadda yake tsammani ba da walain azaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu layyusun kafur walain azaqnahu na'ma'a ba'da darra'a masadhu lokacin da muka bashi ni'ima muka bashi jin dadi bayan da yana cikin cutuwa yana cikin rashin jin dadi la yaquluna dhahaba as-sayyi'atu 'anni a lokacin da yake to wannan mummunan abun kuma ya tafi ya bar ni yanzu ina cikin jin dadi innahu layyusun kafur kuma a lokacin innahu lafarihun faqur a lokacin da haka yana alfahari yana jin kai yana gani shi wani ne kamar ya manta da shi yake kankan da kai yana neman Allah madaukaki ya fitar da shi daga halin da yake ciki amma yanzu ya koma yana girman kai yana jin kai yana ganin shi wani ne daban Allah madaukaki ta illal ladina sabaru sai dai waɗanda suka yi haƙuri wa amilus salihat suka yi aiki nagari su kan waɗannan su ne ba sa cikin irin waɗancan mutane Allah ka sanya mu cikin su wato ɗabi'a ta mu'mini shi wanda Allah maɗaukaki ya masa zamdakatar ya zama cikin wannan da Allah maɗaukaki ya cire yake su ba sa cikin irin wannan ɗabi'a shi duk abin da ya same shi ba ya mantawa da Allah yana cikin wahala yana koma zuwa ga Allah ne yana cikin jin daɗi ma yana koma zuwa ga Allah bai zamo idan sharri ya same shi ne zai koma zuwa ga Allah ba idan kuma jin daɗi ya same shi zai manta da Allah wani duk lokacin da ya samu ni'ima to sallah a cikin mutane ma ba za ka sake ganinsa ba sai ka neme shi ka raka la'alla da addu'a yake taron masallaci duk abin da aka ce hidimar Allah ne za ka gan shi a kan gaba amma duk wannan saboda lokacin yana lallabawa wato kamar yana lallaba Allah ne ya ba shi abin da yake nema sai ya tafi ya bar shi dan haka yana bi a hankali yana ladabi duk inda aka ji zaka ji ana yabonsa akan hidimar addini yanzu da ba shi da shi amma lokacin da ya samu shikenan kuma hanyar Allah kuma ya barka sai kuma hanyar shaitan in ka ji ya kashe kudinsa to akan gina tsiyari ba akan gina arziki ba in ka ji ya kashe kudinsa akan hanyar shaitan ne ba akan hanyar Allah subhanahu wataala ba to Allah madaukaki ya cire wasu daga cikin wannan masu imani su ba haka suke ba su duk abin da ya dame su suna komawa zuwa ga Allah, haka kuma suna cikin jin daɗi, suna cikin ni'imar ma, suna tunawa cewa fa Allah maɗaukaki shine yayi musu wannan ni'imar, dan me za su yi butulci wa Allah maɗaukaki da ya musu wannan ni'imar. Sai da Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin al-Imam Muslim yace ajaban li amri al-mu'min inda amrahu kulluhu khair. Da Allah sallallahu alaihi wa sallam yace abun mamaki shine labarin mu'mini, shi mu'mini al'amarinsa abun mamaki, in asabathu sarra shakar fa kana khairan lahu, idan jin da'i da walwala da arziki ya same shi sai ya gode wa Allah madaukaki, hakan sai ya zama alkhairi. Wa in asabathu darra sabar fa kana khairan lahu, idan wata cuta ce ta same shi, wata damuwa, wani abun bakin ciki, zai yi hakuri da abin da Allah madaukaki ya jarrabe shi da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa laysa zalika illa lil mu'min, wannan ba a samu zabun kowa sai mu'mini. Shi mu'mini kamar karago ne, ko ina ta fadi baya ne, in ya in sharri ya same shi yayi hakuri ya jure ya koma zuwa ga Allah madaukaki dan neman mafita, idan alkhairi ya same shi kuma yayi amfani da wannan damar da Allah madaukaki ya bashi, da wadatar da Allah kashi, da ilimin da Allah madaukaki ya bashi, ya nemi kusaci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ka sanya mu cikin masu imani. Na'am.
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين.
الله تعالى شيء ولقد أهلكنا القرون من قبلكم, hakika mun halakar da wasu karnoni min kablikum sun kafin ku, lamma ban lokacin da suka zalunci kansu, waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, manzanninsu sun zo musu da bayyananun hujjoji, wa ma kanu liyu'minu, amma sun ba su imani ba, kadhalika najzil qawma al mujrimin, Allah ta'ala ya ce haka nan muke saka wa mutanen da suke masu laifi. A cikin Ubangiji ta'ala yana nuna mana wato yadda mutane suka kare wa Allah, suka ki bin sakon manzannin da suka zo musu, yadda Allah madaukake halakar da su, wato al'ummomin da suka gabace mu farau ba, ba mu aka fara turo mana annabawa ba, a'a Allah ta'ala ya ce akwai alƙaryoyi da yawa da aka yi kafin ku, domin ba ku ne farau ba cikin alƙaryoyi, an yi alƙarya da yawa. Alƙarnu akan faɗe shi ana nufin wato as-sinin, ana nufin wasu shekaru, idan an ce alƙarnu ana nufin shekaru, akan ce shekara ɗari, akan ce kuma alƙarnu ana nufin aljili, wato wani yanki ko kuma wani wato wani wato wani wasu mutane waɗanda suka rayu a lokaci ɗaya, ana ce da su alƙarnu, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mabiya alkhairin mutane su ne qarni, wato jama'ar da suka rayu da ni, kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana nufin shekara 100 bane, a'a yana nufin mutanen da ya rayu da su, shi yasa aka ce alqarnu ana fadan sa ana nufin shekaru 100, wani lokacin kuma alqarnu ana fadan sa ana nufin wasu jilin wasu mutane, ma'ana wasu wata kamar wani yanayi ko wani lokaci da mutane suka rayu a lokaci daya, ana ce da su alqarnu. To Allah madaukaki yace mun harkar da karnoni da yawa kafin ku, zai iya zama dukkan ma'anar guda biyu za ta dauka, ko dai mu ce Allah madaukaki yana nufin ya halakar da mutane ɗaruruka, wato karni ɗari 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 ɗari, wato mutanen da suka rayu a cikin wannan, ko kuma aljil ba'da aljil, Allah madaukaki ya halakar da wasu tawagar mutane kafin ku zo ku dinnan da kuka zo a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Me yasa Allah madaukaki ya halakar da su? Ubangiji ta'ala ce lamma zalam, lokacin da suka yi zalunci. Menene zaluncin da suka yi? Sun zalunci kansu dai, domin Allah madaukaki ce manzanni sun zo musu da bayyananun hujjoji amma ba su yi imani ba, wannan rashin imanin da ba su yi da manzanni ba shine Allah madaukaki ce lamma zalamu, lokacin da suka yi zalunci. Domin babu zalunci mafi girma irin a aiko maka annabi amma ka kare shi, babu zaluncin da ya wuce wannan, shi yasa Allah madaukake ce lamma zalamu, lokacin da suka yi zalunci. Ubangiji ta'ala ya ce haka ne yake sakawa masu laifi, wato ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ku yi hankali, kamar yadda waɗancan na bayan aka halakar da su saboda sun zalunci kansu sun karyata manzannin Allah da su zo musu da bayyananun hujjoji to kuma idan kuka bi sahunsu kuka zalunci kanku kuka karyata manzannin da suka zo to kuma haka Allah madaukake ne saka muku da irin sakai yadda yayin waɗancan ya halakar da ku kamar yadda halakar da su Allah ka tare mu na'am
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون
الله تعالى ثم جعلناكم خلائف sannan sai muka sanya ku khalifofi fil ardi a bayan kasa min ba'dihim bayan waɗancan karnoli sai daga sun wuce linanzura Allah madaukake ce dan mu gani kaifa ta'maluna yaya za ku yi me za ku yi waɗannan ayyuka za ku gudanar a rayuwarku ashe waɗancan alƙaryoyin da suka wuce da aka halakar da su saboda rashin imaninsu mu da muka zo a bayansu Ubangiji ta'ala ya kawo mu bayan kasa mu ma dan a ga gudunruwanmu ba wai dan Allah madaukaki bai san me zabi ba domin wani in yaji an ce da nan bura dan mu gani sai ce to a kenan ikafun mi Allah madaukaki bai san me zabi ba a Allah madaukaki ya sani sai adda Allah madaukaki baya sakamako wa mutane akan ilimin sa na gaibu da ya sani yakan yi hukunci wa mutane ne musu sakamako akan abin da suka aikata bayan ya bayyana kowa ya gani dan haka Allah madaukaki yake cewa nan bura wato kallon da zamu yi sakamako a kansa amma Allah madaukaki dama ya san dukkan abin da zai faru wanda zai bi Allah Allah madaukaki ya san wanda zai bi shi wanda ba zai bi shi ba Allah madaukaki ya sani wanda ba zai bi shi ba amma Ubangiji ta'ala ya ce linanzura dan mu ga wane ne zai yi aiki na gari waye ba zai yi aiki na gari ba wanda ya aiki na gari min masa kyakkyawan sakamako ba wai sai yanzu muka san zai yi mummunan aiki abu zai yi kyakkyawan aikin ba a dama mun sani amma ba za mu yi sakamako akan sanin mu da muka yi ba sai in ya aikata sai mu kama shi da laifin sai mu bashi kyakkyawan sakamakon sa haka kuma wanda ya aikin barna shi ma tun kafin ya yi Allah madaukaki ya san zai yi barnar sai dai Allah ba zai masa sakamako akan waccan barnar da ya san cewa zai yi ba a'a sai bayan yayi saboda adalci irin na Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai ya masa hukunci masa sakamako akan abin da ya aikata annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin al-imam muslim abu daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ce inna dunya hulwatun khadira wa inna allaha mustakhlifakum fiha fayanzura kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wa taqu an-nisa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ita wannan duniyar hulwatun khadira wani kayan ado ne kore shar in ka gani sai rinka baka sha'awa haka rayuwar duniya take wannan sha'awar jarrabawa ce Allah madaukaki yayi mana abubuwan rayuwa da muke gani muna sha'awar su na jin daɗi dukkan su jarrabawa ne wanda ya halatta jarrabawa ne wanda ya haramta shi ma jarrabawa ne domin kayan jin daɗi akwai wanda ya halatta Allah madaukaki zai baka shi zai jarrabe ka ya ga duk da halattaccen abu ne amma zai jarrabe ka ya ga shin za ka yi amfani da shi ta hanyar da Allah yake so ɗin ko ko ba za ka yi amfani da shi ta hanyar da Allah yake so ba za ka yi amfani da shi yadda ya kamata ko ko za ka yi israfi ko za ka yi almubazzaranci ka yi amfani da shi fiye da yadda ya kamata ka yi amfani da shi duk wannan jarrabawa ce a cikin abin da Allah madaukaki ya halatta maka an halatta maka abinci amma shi wanda aka halatta maka ma jarrabawa ne wani a cikin abin da aka halatta masa yake kasancin jarabawa ga shi halattaccen abu ne aka bashi amma ba zai amfani da shi ta hanyar da zai nemi yardar Allah subhanahu wa ta'ala ba ga shi kudinsa ne halattattu ya samu ta hanyar kasuwanci kudinsa ne halattattu ya samu ta hanyar aiki da ya aka biya shi amma kashi ya same su ta hanyar halal amma sai dai wajen kashewan kuma bai kashe su ta hanyar halal ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ita dukiya tambayoyi biyu ake mata dukiyarka da ka kashe tun daga lokacin da ka balaga ka fara kashe kuɗi duka a ranar da ka mutu sai Allah madaukaki ya maka tambayoyi a kansu tambaya ta farko ta ina ka same su ta hanyar halal ko ta hanyar haram tambaya ta biyu ta yaya ka kashe su ta hanyar halal ko ta hanyar haram neman yardar Allah kai ka nema da kuɗin ka kashe ko ko hanyar da zaka fusata Allah madaukaki ka bi saboda ya maka wadata maimakon ka gode masa sai kai masa butulci to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace ita wannan duniyar hulwa ce khadira wato wani kayan zaki ne wani kayan sha'awa ne koriya shar in ka ganta zata burge ka rayuwar duniya musamman lokacin da mutum yake ganiyar karfinsa musamman lokacin da yake samartaka to gani yake cewa duk duniya ba wani wato duniya gaba ɗaya dadi ne a cikin ta in ka ga mutum ya fara ganin cewa duniya ashe ba komai ne mai dadi ba to lokacin wasu abubuwa sun fara canzawa ne amma shi matashi lokacin da ya taso gani yake kawai duniya jin dadi ne kawai a cikin ta saboda haka ba shi gani yake saurayi a unguwarsu gani yake ba kamar shi shi fa ba kowa bane ba shi da komai amma gani yake yafi kowa haka galibin matashi haka yake gani sai za ka ga matashi tafiyar sa ba za ka ga ta daban yake yi wai saboda shi fa yana daban ne da saura saku duk abin da aka ce maka matashi to ka kula za ka ga cewa duk abin da yake shi yana so ya zama yana daban ne da mutane saboda shi fa dan zamani ne shi fa wayayye ne shi fa yana so ya nuna fa shi fa daban ne da wadancan wadancan sun buga shi kuma yanzu ne yake ganiyar sa a shekaru sai ya fara girma sai ya gane ashe shi din ba kowa bane sai ya zama kamar a kamar haihuwar dan jaki shi lokacin dan jaki lokacin da aka haife shi yana tsalle yana ganin cewa zai fi uwarsa daga karshe sai ya gane ashe ba zai iya kaiwa uwar ba ma waɗanda yake ganin cewa dai ya fi ƙarfin su shi yana ganin cewa yanzu in ya gama makaranta in yayi kaza ya wuce zai tsaya yana hawa irin motar da wanda yake hawa ya wuce zai zauna ya shiga irin gidan da wanda ya shiga shi ai na special ne ashe sai abin yayi ginisa sai ya gane cewa ashe fa ko irin na wannan ya samu to wallahi ya tsira to haka rayuwa take to duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan duniyar da muke ganin ta muke sha'awar ta take burge mu manzo Allah yace wa inna Allah mustakhlifakum fiha Allah ta'ala ya sanya ku a cikin ta ne ya khalifantar da ku a cikin ta linadirun kaifa ta'malun ko linadura kaifa ta'malun a wata riwaya dan mu ga cewa me za ku yi za ku yi aikin alheri a saka muku da alheri ko ko sharri za ku yi a saka muku da sharri Allah ka sanya mu daga cikin bayi waɗanda za su yi aikin alheri a cikin rayuwarsu na'am
wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب
Allah ta'ala ce wa idza tutla alaihim ayatuna idan muka karanta musu ayoyin mu bayyinatin wadanda suke masu bayyanannun hujjoji qala alladhina la yarjuna liqa'ana wadanda ba sa jin tsoron gamuwa da mu sai su ce i'ti bi qur'anin ghairi hada su ce ka zo da wani alqur'anin ba wannan ba zo da wani abun karantawa ba wannan da kake karantawa yanzu ba zo da wani tabo aw badilhu ko kuma ka canza shi da wani abu na daban ma'ana ko dai ka zo da wani dungurgun sakon ma gaba daya ko kuma wannan din ka tattanza shi abin da yayi mana ka sa shi abin da bai yi mana ba ka cire shi qul ka ce da su ma yakunu li ai ba zai yi ba gare ni an ubaddilahu in canza wannan alqur'ani min tilqa'i nafsi da akashin kaina daga karan kaina ba zan iya canza shi ba in attabi'u ni ba komai nake bi ba illa ma yuha ilayya sai dai abin da ake min wahayi da shi inni akhafu yace ni ina jin tsoro in asaitu rabbi ma'ana kace inni akhafu ni ina jin tsoro in asaitu rabbi idan har na saba ubangiji na ina jin tsoron azaba yawmin azim azabar wuni wanda yake mai girma shine tashin alkiyama wato adam ma Allah madaukake yana ba mu labarin yadda kafirai suke fuskantar manzannin Allah tabaraka wa ta'ala idan suka zo musu da sakonni su suna son sakonnin da Allah madaukake bai aiko yayi daidai da abin da zuciyarsu take so dan haka ma suke cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai yayi musu da yayi ko dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da wani qur'anin daban saboda qur'anin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi bai musu ba kuma a cikin yana cewa a kadaita Allah da bauta su kuma ba sa so a ce a kadaita Allah mamaki suke yi ma su ce aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab shin wai zai sanya abun bauta idan guda daya duk waɗannan gumakan da ake bauta a koma kan guda ɗaya ubangiji ɗaya za a bautawa inna hadha la shirku ta suka sai wannan abun mamaki ne zo to alqur'anin ne yazo yake kira zuwa a kadaita Allah madaukaki a daina bautan lata da uzza da manata da sauran gumaka baki ɗaya wannan alqur'anin bai musu ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a wato ya tamba shi gaba daya ya zo da wani salon daban ba wannan ba ko kuma aubaddilhu ko kuma wannan din ba sai ka zo da wani sabo ba wannan din dai amma ka canza masa fasali ka canza masa zari akwai abin da za su gamsu da shi akwai abin da ba za su gamsu da shi ba dan haka sai ya kira annabi sallallahu alaihi wasallama idan ma ba zai iya rajaktin din wannan littafin gaba ɗaya ka wani ba to annabi sallallahu alaihi wasallam alal aqalla dai manzo Allah maka kokari ba wannan kuma kaga yana daga cikin wato abin da yana da alaka da da'awar wasu da suke yi a yau suna ganin cewa alqur'ani wani tsohon sako ne da aka aika annabi sallallahu alaihi wasallama da shi tun shekara 1400 suna ganin cewa ya kamata a ce yanzu abin da ke cikin nan ya kamata a sabunta shi shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita suna ganin cewa ta yi tsufa bayan Allah subhanahu wataala shi ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan alqur'ani kuma ya aika shi zuwa ga dukkan mutane tun daga farkon ranar da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa tashin alkiyama dan haka littafin da Allah madaukaki ya aika bayinsa kuma ya hukunta littafin shi zai musu hukunci har zuwa tashin alkiyama wannan yana nuna Allah madaukaki ya tsara littafin ne ta yadda kowanne zamani zai daidai da shi babu wani abin da za a ce yau alqur'ani a hukunci kaza ya zama all modern ne a kawo new modern ko shari'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama zo da ita a ce wani bangare na ta bai dace da wannan zamanin ba duk wanda yana daga cikin maganganu na kafirci wanda wasu kuma daga cikin musulmai wal iyad billahi suke daukowa suna kokarin su kawo cikin addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallama quraishawa suka nemi da cewa ko dai ya kawo wani qur'anin na daban tabofil ko kuma shi wannan alqur'anin ya canza masa fasali sai Allah madaukake yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da su ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i bazaihu ba in canzo shi ni a kashin kaina wato kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi da ikon ya canza wani abu na alqur'ani ko guda daya amma fadin Allah madaukake min tilqa'i nafsi ma'ana ni ne ba ni da ikon na canza da kaina amma shi wanda ya aiko ni Allah kenan yana da ikon ya canza da kansa da haka shi yasa Allah madaukake yana canza ayan da ya ga dama wa idza badalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunzil qalu innama anta muftar bal aqaruhum la ya'lamun ubangiji ta'ala yake bada labari yace wa idza badalna ayatan makana aya duk lokacin da muka canza wata aya a gurbin wata aya ashe Allah madaukake yana canza wata aya da wata a lokacin kafirai sai su rinka mamaki sai su rinka al'ajabi amma Allah madaukake yace wallahu a'lamu bima yunzil Allah madaukake shi ya kowa sanin abin da yake saukarwa amma su da su ce qalu innama anta muftar su ce manzo Allah kirkira yake me yasa ji yace kaza yau kuma ya canza yace kaza shi Allah madaukake da halicci bayi duk abin da kaga ya musu to akwai hikimar da yasa yayi musu Allah madaukake yakan saukar da aya bayan an yi aiki da ita kuma sai ya shafe hukuncin ta kuma sai ya kawo wata wanda ta dace haka Allah madaukake ke yi wani lokaci ubangiji ta'ala zai kawo aya ya kawo hukunci amma sai hukuncin ya tsauri wa mutane dan tausaya musu sai Allah madaukake ya cire wannan hukuncin kuma sai ya kawo sabu manan sakhnal ayatin aw nuziha na'ti bi khairin minha aw mithliha ubangiji ta'ala ta babu wata aya da zamu shafe hukuncin ta ma nasakh min ayatin aw nusiha ko mun mantar da annabi sallallahu alaihi wasallama ita ya zama na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an cire ta daga cikin littafin Allah kwata kwata Allah madaukake ce duk wanda muka yi haka na'ti bi khairin minha to za mu dole wanda ta fita alkhairi aw mithliha ko kuma kwatan kwatin ta duk Allah madaukake nayi haka ma Allah madaukake ce sanuquluka falatansa illa ma sha Allah ubangi ta'ala ce za mu karantar da kai ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai abinda Allah madaukake ga dama cikin abinda Allah ya ga dama za ka iya mantawa da wani saboda an shafe shi a cikin littafin Allah ubangi ta'ala kenan shi yana da iko ya canza wani hukunci daga tsanani ya mai da mutane zuwa ga sauki, ko daga sauki zuwa mafi sauki, duka Allah madaukake yana yi. Kaga cewa da an umarci mutane da kaza, amma kuma sai a canza musu saboda wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala. Idan mun duba Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, akwai hukunce-hukuncen da yawa wanda aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a farkon musulunci, amma kuma a ƙarshe sai kaga Allah madaukaki ya canza wannan hukuncin. Kuma duk galibi in ka duba zaka ga cewa akwai wani sauki ne da Allah madaukaki yawa bai, duk abin da Allah madaukaki ya shafe na hukunci ya kawo wani, to akwai hikima a ciki. Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukaki ce da shi, kace ni ba abin da nake bi sai abin da aka yi min wahayi. Wannan yake nuna Annabi sallallahu alaihi wa sallama duk abin da ya umarni da duk abin da ya hana, to wahayi ne daga Allah. Kuma yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Wannan kuma yana nuna tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce yace shi ba abin da yake bi sai wahayin da Allah madaukaki ya masa. Wannan yake nuna sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, hadisi da manzon Allah ya faɗa wahayi ne daga Allah tabaraka ta'ala. Wahayi Allah madaukaki yake sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallama, kawai wahayin ne sha bamban da yadda ake wahayin Alkur'ani da kuma yadda ake sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallama, wato hadisi da manzon Allah yake faɗan hukunce-hukunce. Shi yasa ma malamai da suka zo magana akan shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ijtihadi ko baya yi, menene ijtihadi? Ma'ana kafin a gaya masa hukunci, kafin a sanar da shi, sai yayi kokarin ganowa ya fitar da hukuncin da kansa. Malamai sun yi sabani akan wannan, shin manzon Allah yana yi ijtihadi ko baya yi ijtihadi? Wasu sun daba akan cewa manzon Allah baya ijtihadi kamsan, wasu kuma suka ce a'a Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ijtihadi, saboda akwai hukunce-hukunce da yayi wanda kuma daga baya Allah madaukaki ya zo yace ba haka ya kamata a yi ba. Wannan yana nuna kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ijtihadi. Allah madaukaki yana bawo labari, afa Allahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lam wa ta'lam al-kadhibin. Annabi sallallahu alaihi wasallama ana zuwa ana neman izinin sa, wasu da yawa daga cikin mutane suna zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama suna bada hanzari akan tafiya yaki, su ba za su je ba, su ce manzon Allah ya musu izini su zauna a gida ba za su je yakin ba. To duk wanda yazo ya faɗi izini manzon Allah sai ya takarba, duk wanda yazo ne mu izini manzon Allah sai ya bar shi, duk wanda ya faɗi izini sai manzon Allah ya karba. To Allah madaukaki bai yarda da wannan abun ba, amma saboda girmama Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukaki bai faɗi abun ba sai da ya nuna yayi abuwa wa Annabi, yace afa Allahu anka, Allah yayi maka afuwa, lima azinta lahu, me yasa kake musu izini, hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu, har sai masu gaskiya sun bayyana daga cikin su, wa ta'lamu al-kadhibin, ka san kuma su waye masu izini na ƙarya. Ma'ana ka tantance, to rajin tantance wannan da bai yi ba Allah madaukaki ba haka yaso ba. Kaga wannan yana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya fahimci haka ijtihadi kenan, an gane ko? To amma sai Allah madaukaki yace ba haka ya kamata Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ba. Kenan wannan yana nuna manzon Allah yana ijtihadi. Sai dai duk abin da manzon Allah yayi na ijtihadi idan daidai ne, to shikenan zaka ga shiru Allah madaukaki bai ce wa manzon Allah komai ko ya ce masa ba haka ba. Wani lokacin ma sai ya karfafa abin da manzon Allah yayi, a saukar da wata aya tana goyen bayan abin da manzon Allah yayi. Amma duk ijtihadin da manzon Allah yayi idan har abun akwai kuskure a ciki, to Allah madaukaki ba zai kyale shi ba, take Allah madaukaki bai saukar da aya yace kaza da akai ba haka ya gabata ayuwa. Wannan ayar ɗaya ne daga cikin dalilan da suke nuna haka. Allah madaukaki ce afa Allahu anka lima adinta lakum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin. Haka kuma Allah madaukaki ce ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu aqra hatta yuskhina fil ardi تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لو كنت أنك جاءك من بدر أنسى مصابني لو كنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يكاو تيبر يشاول كام من دعك كام أياك من بدر يا أياك ما تعيد سو أبا سدام سو فنشي كان سو كوكو أكشي سو سو سامبين سو كربو كشي جو وزد قتيكي سو كفتق عيد ديك ما تعيد سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يتشينا غنم a sa su fanshi kansu, da yake shi dama kullum ya fi karkata wajen tausayawa da laushi, shi shawarinsa kawai a ce su fanshi kansu. Amma Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu yace ai ya ma'aikin Allah waɗannan bai kamata a bar su ba, ya kamata a kashe su ne kawai, saboda
wanda shine karo na farko da aka yi karon banta mai tsanani tsakanin rundunar Allah da rundunar shaitan. Ya kamata a nuna musu kwari, a nuna musu iza, domin gobe su ji tsoron taɓa rundunar Allah tabaraka wataala. Kama annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya karkata akan shawarar sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala, me yasa aka kafanci kansu? Take sai Allah madaukake saukar da wannan aya, ma kana linnabiyyin an yakuna lahu asra hatta yaqila fil ardi, ba ba da dama yayin annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu ya rike kamumin yaki ba, sam ubangiji ta'ala ce kamata ai a kashe su. To kaga anan ma zaka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ijtihadi ne, sai kuma Allah madaukake ce da ba haka ya kamata ai ba. Ina fata an gane. To annabi sallallahu alaihi wasallama idan yayi zai yi ijtihadi, in kuskure ne Allah ba zai kyale ba. Idan ku daidai ne Allah madaukake zai sai bade shiru, ko kuma Allah madaukake ya saukar da aya tana ƙara goyen bayan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbace dai. Annabi sallallahu alaihi wasallama ba abin da yake bi sai abin da aka yi masa wahayi. In attabi'u illa ma yuha ilayhi. Ubangiji ta'ala ya ce cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu shi kansa ma'aiki alaihi salatu wassalam yana jin tsoro idan ya saba wa Allah, yana jin tsoron azabar wunin nan mai girman gaske. Wannan fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai ubangiji yake umartansa da ya ce inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim, ni ina jin tsoron azabar wuni mai girma in na saba wa ubangiji na. Abin mamaki ne idan har annabi sallallahu alaihi wasallama da matsayinsa da girmansa a gaban Allah tabaraka wataala, amma Allah madaukaki zai ce kace haka, kuma lalle annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsoron Allah dan haka yake tsare dokokin Allah. To abin mamaki ne a samu wani a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai ce shi baya tsoron gabansa da Allah, baya tsoron tashin alkiyama, bal ma shi yana ganin cewa in an je lahira ma shi yana ganin Allah yake bi bashi. Kuma su faɗan wannan sun ce su irin bautar da suka yi, da irin zikirin da suka yi, da irin salatin annabi da suke yi, da sallah da suke yi, da kaza da suke yi, su yayi yawa, su yanzu Allah suke bi bashi ma. Akwai wanda zai fi Allah madaukaki bashi? Ni'imomin da Allah madaukaki ya yi maka guda ɗaya, akwai wata ibada da za ka iya biyan Allah madaukaki? Gani da Allah madaukaki ya baka ni'imar gani, ko ni'imar ji da Allah madaukaki ya baka za ka iya saya da kuɗi? Idan mutum kuɗin kasan nan kaf nasa ne, idan ya rasa ido aka ce sai ya bada wannan kuɗin kafin a bashi ido, kana jin ba zai bayar ba? Sai bayar. A shi kaga duk abin da zaka ɗauka ka bayar don hidima wa addinin Allah, ko duk ibadar da zaka yi da gaɓoɓinka baka isa ka ce ka biya Allah madaukaki falalar da ya maka ba, ballantana har ka ce kana bin Allah bashi, wal iyadu billahi. A ciki akwai wanda zaka ga suna alfahari su a filin tashin alkiyama, kuma suna da ta cewa haka zaka ji wani yana bugan kirji yana cewa su Allah madaukaki bai sai hana su shiga aljanna ba. Yace duk wanda suka gana ma ya shiga aljanna zai shiga, ba wanda ya isa ya tare su. Har da wani misali, wai yanzu kamar gwamna ne da rundunarsa suka yi wata tafiya za su wani gari, wai sai aka je aka samu wani gate ɗin sojoji sun kafa suna tsare mutane, kai kuma kana cikin wannan tawagar ta gwamna, kai mai laifi ne? Da ƴan sandan sun sa da kai kaɗai ka zo sojoji za su tare ka, amma yanzu kana cikin tawagar gwamna akwai mai tare ka? Aka ce gafarta malam ba mai tare ka. Ya ce to haka ne, in dai ka bi rundunarsu komai laifin da ka yi in aka zo wucewa kawai za a yi aljanna. Wani ma bai isa yin magana ba, kamar yadda ba a isa a yi magana a rundunar gwamna a duniya ba, to haka rundunarsu su ma idan an tashi a lahira ba wanda ya ce musu magana. Wannan kankan reni ne wa Allah, rashin sanin menene matashin alkiyama. Irin waɗannan akwai abin tambaya sosai dangane da imaninsu. Shin sun yi imani da Allah? Sun yi imani na gaskiya da ranar tashin alkiyaman nan kuwa? Abinda manzon Allah ya yi ta faɗa akan girman tashin alkiyama da haɗarin da ke ciki, da yadda har annabawa hankalinsu zai tashi, kai kuma ka zo ka ce wai hankalinka a kwance, har ma ka ce wai ba a isa ma, wai Allah ma bai isa ba. Akwai masu faɗan wannan magana. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan aka je sarai dukkan mutane ba wanda ya ce magana a wajen, sai kawai annabawa, manzannin Allah ne kawai za su iya yin magana idan an je hawa sarai. Yace wa kalamur rusul yawma idin allahumma sallim sallim, yace maganar su ma manzannin a wannan wurin sai dai su ta addu'a ne, suna Allah ka kubutar da su, Allah ka kubutar da su. Wannan annabawa Allah kenan manzannin Allah. To kai ba manzo ne daga cikin manzannin Allah ba, kai ba sahabi daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kai ba wani mutum ne wanda sunan ka yazo cikin alqur'ani aka fade shi ba. Haka kawai ka ja wata zuga ka ce ba ku da matsala ku zo ku biyo ni, su biyo ka, su tafi ina? Allah ka tsare mu, Allah ka gana. Lalle mutane su ji tsoron Allah subhanahu wataala daban, wato maganar tsayawa gaban Allah ranar alkiyama ba za ta kwatantu da irin al'amarin da yake faruwa a duniya ba. Duniya da take cike da cuwa-cuwa da danniya da kama karya, amma lahira fa gida ne na adalci. Duk abin da ka yi kyakkyawan sakamako za ka samu in ka yi kyakkyawa, mummunan sakamako za ka samu in ka samu mummuna. Wallahi babu cuwa-cuwa a lahira, babu wannan cuwa-cuwa. Shi yasa kaga ayoyin da muka karanta a baya, hatta alfarma da ake nema Allah madaukake shi, to alfarmar ma ba za a yi ba sai ga mutumin da Allah madaukake ya yarda da shi. Wala yashba'una illa liman irtada wa hum min khashyati mushfiquna, hatta ce to ba za a yi ba sai ga wanda Allah madaukake ya yarda da shi. Kenan in kana son ceto tun yanzu yi kokari ka samu yardar Allah madaukake. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace cetonka babu wanda zai samu sai mutumin da yake da tauhidi, ma'ana dukkan mutumin da ya mutu akan shirka yana hada Allah da wani, to wannan baya daga cikin wanda zai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama.
Na'am. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.
الله تعالى يقول قل كتير دسو لو شاء الله دا الله فيا قداما ما تلوته عليكم دا بنكرن تامك وانا لتاف الله إن الله ما لوك كي قداما دا بدي بانا لتاف بل نكرن تامك شي ولا أدراكم به دا كما الله ما لوك كي بيسند لكول التاف بما دا يا قداما فقد لبثت فيكم اين ذونا سكنكم عمرا من قبلي وترايوا من قبله تن كافن القران ما انا تن كافن ان زو ده ابن ده نزو ده شي اي دا من زونا منا رايوا ده كو افلا تاكلونا شن ما كو هنكلت با كو غاني cewa wannan abin da nzo shi daga Allah ne. Wato anan Allah madaukaki yana ga yawa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya daya wa mushrikai da suka ki gaskata abin da manzon Allah ya zo da shi na alqur'ani, suka ce manzon Allah shi kirkira. Am yaquluna taqawwal, suna cewa ai manzon Allah kirkiran ƙarya ya jingina wa Allah subhanahu wataala. Sai Allah madaukaki ce kace da su in ba dan fa Allah madaukaki ya ga dama ba da ban zo muku da wannan littafin ba kwata kwata. Wala adarakum bihi, dama Allah madaukaki bai sanar da ku kwata kwata littafin ba da ku san shi ba. Abinda zai nuna muku gaskiyar wannan magana shine ai da na zauna kafin wannan wahayi, kafin a bani wannan littafin na zauna tsawon rayuwa cikin ku kafin alqur'ani, me yasa da ban ce muku a aiko ni ba? Annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala bai aiko shi ba sai da ya zauna shekara 40 a rayuwarsa, kuma a cikin shekara 40 din nan ya rayu ne a cikin Qurayshawa kabilarsa, wanda aka aiko shi da alqur'ani zuwa wato yana cikin sa a lokacin, kuma abinda aka dauko aka aiko shi da shi littafin alqur'ani yaran su ne larabci ne. Kafin a aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayuwa a cikin sa, sun ba da kyakkyawar shaida a kansa, wato yana daga cikin dalailin nubuwa, abinda ke nuna gaskiyar annabtakar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sai da Allah madaukaki ya bar manzon Allah ya shekara 40 a rayuwarsa, a cikin wannan shekara 40 din yayi mu'amala da mutane daban-daban, ko ina an san shi yayi suna da gaskiya da amana. Idan da neman girma ne ko neman kudi ne, to ya kamata da a ce a tarihin sa na baya a gano dama can mutumin ba mutumin kirki bane, don haka ya dauko wata hanya ce yanzu dan ya samu girma da daukaka. Amma sai ya zama na cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tsawon wannan rayuwar da ya ba abin da ya samu shaida a wajen Larabawa ta kyakkyawar shaida, har suka ita ji Muhammadul Amin, amintacce duk matafiya da suke zuwa mazauna garin Makka galibi ma'aziyarsu ita ce wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, saboda amana da yake da ita a wannan lokacin. Shi yasa lokacin da Hiraqal wato Quraishawa suka je masa su Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, lokacin da suka je a hirakal zai tambaye su dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kira su Abu Sufyan zuwa majalisarsa kamar da Imam al-Bukhari ya kawo hadisin a cikin littafin sa sahih a kitabul iman doguwar kisan hirakal da tattaunawar da ya kwarisha masu fatauci da suka je kaga a lokacin ya tambaye su yace da su shin wannan mutumin da yazo yake cewa shi annabi ne da kafin ya faɗa abin da ya faɗa yaya kuka san shi yayi ɗabi'ar sa take suka ce mutumin kirki ne mai gaskiya ne mai kaza ne abintacce ne mai kaza mai kaza mai kaza Hirakal yake cewa yace to wannan yana nuna cewa annabi ne shi yace domin ba zai yiwu a ce mutumin da kuke masa shaida baya ƙarya kun yi masa shaida a rayuwarsa kaf ba a taɓa shaidarsa da ƙarya ba yace to ba zai yiwu a ce mutum ya rayu irin wannan shekarun a ce baya ƙarya ko da wa mutum dan uwansa ba masa ƙarya a ce kuma yaje wa Allah ƙarya yace ba zai yiwu ba yace wannan yana nuna lalle annabi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala me yake umurtan ku da shi zaka ce yana umurtan mu da sada zumunta yana umurtan mu da taimakon gajiyayyu yana umurtan mu da kaza ayyukan alkhairi suka dinga kirgawa Hirakal yace to dama wannan yana daga cikin ayyukan da annabawa suke yi kaga duk wannan tsawon rayuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna shine ya samu wannan shaida a cikin larabawa waɗanda a lokacin ma ba su imani da shi ba Hirakal ya tambaye su shin akwai wani mulkin gidansu ne da ya kwace a hannunsu yanzu yake da a baya sun sarakuna ne gidansu masu mulki ne suka ce a'a ba wani mulki a gidansu yace to da a ce gidansu da sun yi mulki da sai in ce yanzu wani mutum ne wanda ya taso yake fafutuka dan ya dawo da mulkin gidansu da ya kwace yace amma ku kanku kun ce ba ki da wani mulki da yake yi da ballanta na in ce a abin nan in ce kokari yake dawo da mulkin gidansu yace to bayan haka su waye suke bin sa manyan mutane suke bin sa ko ƙananan mutane suka ce ina ayi manyan mutane ba sa bin sa duk kaskanta su ne talakawa su a ganin su haka za su kushe tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da'awarsa da haka suka guzanta abu suka ce talakawa ne maraza ko kwabo wanda ba wasu madaukakan mutane ba su suke bin sa Hirakal yace da zama haka annabawan Allah suke a lokacin da suka zo da farko ƙananan mutane kaskanta su suke bin su daga baya ne ake samun manya su bi amma a farko ƙananan mutane suke bin su to duk wannan yana daga cikin hikimar da ya sa Allah madaukake ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa qallabtu fikum umuran min qabli aina zauna a cikin ku tsawon zamani min qablihi tun kafin zuwan wannan alqur'anin da nazo da shi kun san halina kun san dabi'una zai yiwu in yi ƙarya wa Allah bayan kuma da kun san ni bana ƙarya wa mutane zai yiwu ha'inci al'umma in ha'inci Allah madaukaki bayan kun sani bana ha'intar al'umma ma duk wannan yana daga cikin abin da ke nuna gaskiyar abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dole shi shi yasa a ƙarshen ayar Allah madaukaki ya ce afala taqiluna shin ba ku hankalta ba ku gane cewa wannan annabi ne na gaskiya abin da ya zo da shi daga Allah subhanahu wataala ne ba kirkira yayi ba wannan yana nuna wato masu hankali duka su suke gano irin waɗannan abubuwa su suke fahimtar irin wannan magana amma duk wanda ba shi da hankali za ka yi ta karanta masa abu kai ta kafa masa hujja amma ba zai gane ba zai fahimta ba ballan sa da ya karba ya Allah madaukaki ka sanya mu daga cikin bayi masu hankali ko masu karban gaskiya a kowane lokaci za mu dakata a nan saboda lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanka abinda muka yi kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh